seulement Abidjan. Et je pense qu'il y a des disputes.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 11 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji ci gaban fashin baki da Farfesa Sharif Gali Ibrahim na Jami'ar Abuja Yamana akan muhimmancin muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa a nan Amurka. Akan wannan batu ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin menene amfanin yin muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa a tsarin demokaradiyya? Kuma menene tasiri a wannan wato muhawara a gangamin yaƙin neman zaɓe da ma zaɓen kansa? Kamar kullun lambar mu ita ce 202-980-6850. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba na Suleiman Muni Barma, wanda a yau shirin yake ban kwana da Safiyanu Musa mai bugun sabulu a Ghana, da Umaru Garba Inkiya Umaru Manshot mai wankin mota a ƙasar Kamaru. To amma kafin nan ga Hawwa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican ba su taɓa yin tozali da juna ba sai a daren jiya Talata, inda suka fara tuhuma gama a fafata muhawara da za ta kai su ga tunkarar juna a babban zaben ƙasa na 5 ga watan Nuwamban bana. A tashin farko dai, 'yan takarar biyu sun sha hannu kafin kowa ya je ya tsaya a matsayin shi a kan dandamalin muhawarar na cibiyar Constitution ta ƙasa da ke Philadelphia, inda daga nan suka fara kai ma juna farmaki. Sun yi kumfar baki akan batutuwa da suka shafi tattalin arzikin Amurka, 'yancin zubar da ciki ga matan Amurkawa, da batun shige da fice kan iyaka Amurka da Mexico, yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a Gaza, da mamayar Russia a Ukraine, da batun tarzoma ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a Majalisar Dokokin Amurka, a lokacin da Majalisar Dokokin Amurka ke tabbatar da faduwar Trump din a zaben na shekarar 2020. Da take magana game da zaben na shekarar 2020 da shugaba Joe Biden ya yi nasara akan Trump, Harris ta ce mutane miliyan 81 ne suka fatattaki Trump, ta ce ya yi matukar wahalar fahimtar hakan. Hare-hare ta sama da Isra'ila ta riƙa kaiwa cikin dare har zuwa ranar Laraba nan ya fada kan wata makaranta ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kasance mafaka ga iyalan Falasɗinawa da aka ɗaiɗaita da wasu gidaje biyu, inda mutane aƙalla 34 suka rasa rayukansu, da ya haɗa da mata su 19 da yara, cewar hukumomi a yankin. Mummunan harin da aka kai da rana tsaka a yau Laraba ya fada a kan makarantar yara maza ta Aljamin ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tsaki da sansanin 'yan gudun hijira na Nusairat a Gaza, ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 14 da raunata wasu aƙalla su 18. Sojojin na Isra'ila sun ce sun yi niyyar dira kan mayakan Hamas ne da ke shirya kai hare-hare daga cikin makarantar. Ɗaya daga cikin yaran da aka kashe ɗaya ce ga Mamun Salmi, mamba a hukumar tsaron farar hula ta Gaza da ke aikin bayar da agaji ga waɗanda aka raunata da kau da gawawwakin waɗanda aka kashe a hare-hare, cewar hukumomi a cikin wata sanarwa da aka fitar. Gwamnan ma'aikatan filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasar Kenya da ke birnin Nairobi suka fara wani yajin aiki a yau Laraba domin nuna ƙin amincewarsu da wata rijejeniyar da gwamnatin ƙasar ta shirya kullawa da wasu masu zuba jari daga wajen ƙasar. Dakatar da aikin na ƙungiyar ma'aikatan filin jirgin saman ƙasar ta Kenya ya haifar da tsaiko da masu sokewa da tashi da shigowar fasinjoji zuwa ƙasar. Lamarin ya ritsa da wani fasinja mai suna Warda Omar.
From 3:30 we've been sitting down there waiting. Nobody is coming out to tell us anything.
Wanda Umar kenan take cewa mun kasance a nan tun daga karfe 3 na yammaci, muna zaman jiran tsammani. Ba ni wanda ya fito ya shaida mana wani abu ko ya ce mana kala. Ko dai a ce mu tafi ko mu jira ko mu je mu kama hotel ko dai wani abu makamancin haka. Ga ni tare da yaro karami da ke cikin jin yunwa. Ba wani wanda ya zo nan. ta ce hakan bai dace ba ko kadan. A ranar Litinin ne dai babbar kotun Kenya ta bada umarnin wucin gadi na dakatar da yarjejeniyar da ake shirin kullawa har sai an kammala nazarin shari'a akan batun. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne dakarun Ukraine suka ce sun harbo jirage marasa matuki guda 20 daga cikin 22 da dakarun Rasha suka yi amfani da su a cikin dare wajen kai hari akan yankuna da dama na ƙasar ta Ukraine. An kakkaɓo jiragen ne a yankunan Cherkasy, Dnipro, Kherson, Kyiv, Poltava da yankin Sumy, cewar dakarun sararin samar ƙasar ta Ukraine. A nan take dai ba a samu rahoton wata barna ko jin ciwo ba daga har-haren. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta harbo jirgi mara matuki mallakar Ukraine a yankin Belgrade. Haka kuma jami'ai a Belgrade din sun ce wani jirgin ƙasa da ya sauka daga kan titinsa bayan da wasu mutane suka yi karambanin kai ɗauki. Yan bindiga a arewa maso kudancin Pakistan sun kashe wani ma'aikacin lafiya da ke aikin bayar da rigakafin polio da wani dan sanda da ke tsaron shi a ranar Laraban nan karo na biyu da ake kaiwa tawagar ma'aikatan lafiya da ke aikin wani gangamin rigakafin cutar ta polio. Jami'ai a yankin sun ruwaito cewa maharan sun kaikaci tawagar ma'aikatan da ke digawa yara rigakafin polio ne a yankin Barjo da ke kan iyaka da Afghanistan, inda shi ma wani dan sanda ya samu rauni a yayin harin. Babu dai wata kungiya da ta dauki alhakin wannan mummunan hari a nan take, a yayin da Khyber Pakhtunkhwa na kasar ta Pakistan da ya sha fama da hare-haren na yan bindiga ke fama da matsalar har yanzu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, yanzu ko bari mu kawo muku ci gaban wato fashin baki da Farfesa Sharif Gali Ibrahim na Jami'ar Abuja mana akan muhimmancin muhawarar 'yan takarar shugaban kasa da aka gudanar a jiya dare a nan Amurka. A tattaunawa wanda ya yi da Farfesan, abokin aikinmu Haruna Shehu Maraban Jos ya tambayi bakon nashi yana akan yadda yake kallon kokarin da 'yan takarar suka yi yayin muhawarar, ga dai yanda ya masa tambayar.
Yanzu a takaice kamun anan Amurka za a iya cewa wani shi ne ya yi nasara a wannan muhawara. Ka yi bayani ka ce kowannensu ya faɗi abubuwa masu amfani kuma kowannensu yana da inda ya nuna rauni. Kamar yanzu a matsayinku na masu bibiyar al'amura da kuka kalli kuka yi nazari akan muhawarorin da aka yi a baya da wannan, kamar akwai wani mutum guda ɗaya kenan a cikin wannan waɗannan shugabanni da za ka ce shi ya yi nasara a wannan muhawara ta wannan karo?
To ai a cikin su idan zan ba su maki duka zan ba su 50-50 ne, saboda menene? Kowa ba wani abu da ya zo da shi na a zo a gani gashi mu ka kamar nan nahiyar mu duk abin da suka yi na kasar Amurka ne, menene suka faɗa game da Afirka, game da duniya? Amma in magana ce ta watsin yau ya baka yar baka dukkan su sun yi, saboda haka abun kurin da zan iya cewa cikin wannan cece kuce da suka yi shi ne kowa abu ne magana ne suka yi na kalawa juna, ba wai maganganu suka yi wannan ya kalama wannan magana, wannan ya kalama wannan magana, wannan ya kare kanshi, wannan ya kare kanshi, wannan ya dabka ma wannan, in ma daidai ne in ba daidai bane shi ma ya kare kanshi. To kaga dukansu a zance a magana sun yi magana, amma abin da zai kawo alfanu ga duniya da kuma kasashe na Afirka wannan nahiya tamu, dukansu babu wanda ya kawo magana ma in ce ta Afirka, ya za a bunkasa Afirka, ya za a canza wannan mawuyacin hali da ainihin kasashen Afirka suke, su ma suna tunanin ya za a yi su sauya matsanancin hali da mutanen Amurka suka shiga ne. Amma idan za a ce gwamma-gwamma sai ce gwamma-gwamma ma Trump, tunda shi ya ce yana hawa zai tsaida yakin Ukraine, kuma yakin Ukraine shi ne ya fi shafar duniya gabaki daya a wannan lokaci namu da ake gani, saboda menene? Yakin Ukraine shi ma yana da ainihin tasiri a yakin Gaza. Abinda nake faɗa mutane shine yakin Gaza ba zai tsaya ba sai yakin Ukraine ya tsaya, saboda menene? Duk lokacin da kaga an tsananta yaki a Ukraine, ma'ana Russia ta kai farmaki a Ukraine, to za ka ga su ma can Yahudawa na Isra'ila su ma sun tsananta kai farmaki a ainihin Gaza, ko kuma wasu bangarori na Gaza da su Haifa da sauransu, ko kuma akan ainihin kasar Lebanon. To wannan shine, amma yau idan aka ci yakin Ukraine ya tsaya, to zaka ga an samu soki-soki da lalama a wannan yaki na Palestine. So wanda nike ganin ya kawo wata agenda wacce tana iya ta kawo zaman lafiya a duniya, watakila mu ce Trump, tunda ita Kamala Harris tana tare da kasashen NATO. Shi kuma ya ce dole su biya kuɗi, saboda haka kasashen NATO ba sa son ainihin Trump. To in har zai matsa ma kasashen NATO, to kaga wannan zai kawo sauki a yakin Ukraine, sannan kuma watakila a samu ainihin zaman lafiya da lumana a duniya, ba kamar yadda ita ta riƙe kasashen NATO ba, da kuma yadda shugabanta yake, shi shugaba Biden, yadda yake magana da tsauri, da kuma ainihin magana ta soji da kirkire-kirkire na ƙawance na wasu ƙasashe, kuma bayan ainihin ƙasar Rasha da China suna ƙara ingiza wasu ƙasashe su yi bore a ƙasar Rasha da kuma ga ƙasar Sin. To kaga duk wannan abubuwa wani muradi ne da ba zai kawo zaman lafiya a duniya ba, mu kuma duk abin da ba zai kawo zaman lafiya a duniya ba, ba mu tare da shi.
Farfesa Sharif Gali Ibrahim kenan na Jami'ar Abuja a tattaunawarsa da Haruna Shehu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Suleiman Muni Barma da shirinmu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Suleiman Muni Barma. Yau muke ban kwana da Safiyatu Musa mai buga sabulu a Ghana, da Umaru Garba Inkiya Umaru Mansho mai wankin mota a Kamaru.
Sana'an da muke yin ga Allah na taimaka muna. Ka san ba kai ka je wurin nisa, inda ka zama rugudan kana yin dai komai da Allah ya baka naka. Ina roƙon yambara da yanzu Allah su bari tu nemi aiki.
Gaskiya bara yana kirya darajar mutum. Mu ma mutane ne kaman kowa, shi dai mu dai bamu da wasu gabobi ne kawai, ba a ce wai tunda bamu da shi ba shikenan ba za mu tashi mu nema ba, a'a ba haka bane.
To madalla, kamar yadda aka ji a shirin da ya gabata, malama Safiyatu na daga cikin matan da suka samu horo akan dubarun buga sabulu daga wata kungiyar NGO. Wannan mata mai tawaya a kafa ta rungumi abin a matsayin madogarar samun rufin asiri. La'akari da mahimmancin wannan sana'a yasa ta fara tunanin samun babban jarin da zai bata damar inganta yawan sabulun da take sarrafawa.
Biyan yaya nana a cin mata tana da province store, ita ma tana saran karba, wadda kuma na media tana zuwa karba, isa su suke taimaka min na yi ci a zuwa doki ci a jasir ce na man siyar wannan yan jalakan, kuma suka zo mutane biyu uku ne sai fudu sai musu jalaka su doka.
Ta yaya wannan sana'a naki yake taimaka miki wurin kula da ke da iyalinki gaba daya?
Ana aiki dai, ana samu gwargwado abin da Allah ke bayar. Ai ka zo ka iske an yi galan gudan aje. To wannan galan gudan da aka sayar riban shi na adana, isu aka bude school a samu a taimaka mai gida a Sakara, musamman sai ma yara littattafai tu da makaranta. Ta kadan-kadan ake yi, ba kama aka yi ba samu riban da a aje kama a aje, saboda ana aje saboda yaran ne ana wani bukata wani abu makaranta ne, sha doki wani kudin aje a support wurin nan.
To karshe wani shawara zaki bayar ga sauran yan uwa da suke da irin wangalar rura irin daki?
Shawaran da zan bayar ne waɗanda ke da daruda kama irin nawa, wasu ma suna koyon yin takamin mazan, suna yin takama dewa da dema, sai ina roko jama'a waɗanda ke bakin hanyar da suke baranda da ja koyo aiki da yafi aikin da ake yin ga aikin sana'a da muke yin ga Allah na taimaka muna. Ka san ba kai ka je wurin nisa, inda ka zama rugudan kana yin dai komai da Allah ya baka naka, amma bara dai gaskiya ina roko yambara da yanzu Allah su bari tu nemi aiki, ko da kanana ma suna aje ko biscuit da tofu suka aje baki hanyar suna sayarwa ma.
Wani kaza tawo ya halitta tai dai abin da kwakwalwarsa baya juyayi.
Haka shima Umaru Garba na birnin Duwala ya gargadi takwarorinsa masu bukata ta musamman da su maida hankali wajen neman aikin yi, kamar yadda ya ja hankulan waɗanda tuni suke da sana'a su rike abin da kyau, su kuma kasance masu nuna halayya ta gari a mu'amalarsu da jama'a. Yana mai jaddada gamsuwarsa kan alherin da ke shigo shi ta hanyar sana'ar wankin mota.
Na farko cigaban da na samu aikin da nake yi yana saka tukuna ina ciyar da kaina, domin ba kowane mai nakasa ne yake ciyar da kanshi ba. Wani zaki ga sun je she sun yi bara sun yi abin nan tukuna su samu, to ni ba rago ba ne, shi sa na tashi na nemi sana'a. Kuma alhamdulillah sana'a ina samun ci gaba. Kuma na biyu yana saka ni ina ciyar da mafiyana, domin kamar da na gaya muku a baya iyayena ba su da komai, ina sukul yayena gashi to ina da shekara 26 yanzu. Na samu rasuwar mahaifina don da mahaifiyata take, kuma alhamdulillah ni ne nake wasu guzuri a gida don ina taimaka mata ta wannan fanni, kuma da wasu kannina. Kuma a ci gaban da na dinga samun kisan, akwai wasu kwastomomi idan suka zo wanke motoci suna dan baka kyauta da wasu abu. Kuma kin gani advantage na samu a wannan shine na kasana ina saka wasu suna tausayina, suna min wasu kyaututtuka hakan nan ta musamman wasa. To shine zan iya ce muku ci gaban da na iya samu a cikin wannan.
Bahaushe ina cewa idan ka ce maraya rago, to ta shawara ne zaka kawo ga waɗanda a maimako su suje su nemi sana'ar sun kama barace-barace?
Shawaran da zan ba su shine a gaskiya su tashi su nemi sana'a. Kuma gaskiya bara yana karya darajar mutum. Alamusarin idan kin ɗauki mota kin iso kamar a ce rompon kiga wani shi ma na kasashe ne, alhalin ya je ya nemi sana'a ya ɗauki ɗan guntun tasa yana bin mutane daga sun sauka moto ko mota yana bin su yana tambayan su kuɗi, a gaskiya ba daɗi. Mu ma mutane ne kamar kowa, shi dai mu dai ba mu da wasu gabobi ne kawai, amma ba a ce wai tunda ba mu da shi ba shi kenan ba za mu tashi mu nema ba, a'a ba haka ba ne. Shawaran da zan ba su kenan su tashi, yawon bara yana karya darajar mutum gaskiya ba daɗi, domin ni idan na gani hakan nan zai iya paske ni na taɓa samu wata matsala, na taɓa sauka moto shi ga wani nan kamar ni ya kama wani shi ma akan moto yana tambayan shi kuɗi, da ya tashi magana shi ya haɗa mu duka mu na kasassun yi. To kin gani menene daɗi a ciki? To shi ne nake ce gaskiya su shawaran da zan ba su su tashi su nemi sana'a, bara ba nasu bane.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Safetu Musa Gana da Umaru Garba Kamaru, sai wakilan muryar Amurka Maimunatu Sadu da Idris Abdalla Bako da producer Julie Lizas Grisham, ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Sai da Suleiman Mumuni Barma. Yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan shin menene amfanin yin muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa a cikin tsarin demokaradiyya? Shin yana yin tasiri a gaggamin yakin neman zaɓe ko ma zaɓen kansa? Lambarmu ita ce 202-980-6850. A kira. To mun samu kiran farko daga Abuja. Wane ne daga Abuja?
Usman dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja.
To Malam Usman, duniya na sarinka.
To alhamdulillah a gudunmuwa na a nan a yau a shine a nan shine ya kamata a wannan bangare ya kamata a tsaya a kusanta tsakani da Allah wato a tabbatar a gane cewa wannan al'amari wannan shugabanci ne Allah ne ya dora musu kuma wannan nauyi ne a gare su ya kamata su tabbata sun sauke wato talakawa sun ji daɗi wato saboda jagorancin da suke yi idan aka duba a yanayin da ake ciki na yanzu ya kamata su tuna wato cewa wato kowa wato kasuwa ne muka zo za mu
to mun gode Malam Usman daga Abuja bari kuma mu ɗauki wani saboda ƙarancin lokaci wane ne daga Kaduna
kana magana da Yakubu Dutch ta muku saman daga nan garin Kano da Kudu zangon ka tabo kala zamman
to Malam Yakubu me ra'ayin ka
gaskiya abin da ke burge ni gaba ɗaya ni a siyasar Amerika ba abin da ke burge ni kamar wannan muhawarar domin ina ya ba ni karfin gwiwa ina jin daɗi da ma Afirka ta haka da fa burge ni to wala tana mu fatan Allah ya sa su zabe lafiya su zama lafiya da magana Yakubu daga nan garin Kano
to mun gode kwarai da gaske Malam Yakubu to mun samu kira daga jihar Neja wane ne a Neja
baba ya kowa makeri Ibrahim da wanki wula garin mai gode a cikin jihar Neja
to Malam Ibrahim bismillah
to masha Allah hakikalin gaskiya wannan muhawara da suka tafka to mu dai sai dai mu musu fata alkhairi kuma Allah ya zaba mana mafi alkhairi domin abinda an yi shugaban na Afirka ba su saba ba kuma ba za su iya ba kenan saboda su suna irin haka da mun saboda an yi asali kifin da suka fuskanta mu kuma sabanin haka
to mun goje kwarai da gaske Malam Ibrahim bari mu kada zuwa Kwantagura wani ne a Kwantagura
baba Yakubu makeji kama zama injiniya mai jero makeji Kwantagura jihar Neja
to injiniya duniya na sararin ka
to alhamdulillah ai wata mawara tana da wani dan mu ya dace mu Afirka na a ce Najeriya ana yin ta saboda ai cikin yin ta akwai wanda zai faɗi abin da zai wa ƙasa umfani saboda ai kafin mataimaki Trump ya ce in ya ce zai dakatar da yakin abin nan kaga ai wannan bayani da yana da kyau
gaskiya ne to mun to injiniya bari mu ɗauki wani kuma daga Nasarawa saboda kowa ya taɓa wani abu kaɗan waye a Nasara
Bashir Taylor ne daga nan lafiyan bari
to Malam Bashir bismillah
gaskiya wallahi kasan Amerika yana burge ni saboda siyasa ce ake yin ta wanda kafin a shiga zabe ana yin muhawara kuma muhawara ne yana sa kowa ya fitar da manufofin shi wanda zai kama wannan tafin ci gaba kuma daga ƙarshe ka ga an zo an yi nasara to da sun samu ne kasashen mu na Afirka a dinga shirya wannan muhawara ko ba komai dai a samu a yi ingantaccen zabe ko kuma a wane ya faɗi rigimi kaddara kamar da ake a Amerika da sauran duniya
to mu ma mun goje kwarai da gaske bari mu je jihar Kwara wane ne a Kwara
kuna assalamu alaikum warahmatullahi ne magana Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya daga nan Kwara gaskiya wannan muhawara ake yi gaskiya ta kawata mu kuma ta ba mu shawa musamman ma irin muhawarar da aka yi je wanda sai da suka yi musabaha kaga abu ne wanda har da kyau muna fatar mu ma nan kasashen mu na Afirka Allah ya sa mu samu ci gaba wanda za a yi irin wannan muhawara sai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya daga nan Kwara nagode BOA
to ga da Malam Bello Garba daga jihar Kwara ina jin mun samu kira kuma Malam Dala ko zaka dan kebe inda kake akwai hayaniya wane ne akan line
ina Malam Hajim Abubakar
to Malam Abubakar daga ina
daga Lori
to har yau dai akwai raɗin kenan duniya na sararin ka
kuna lafiya kuna lafiya
limi
dama ina neman in kama ku sai ban kama ku sai
Allah sarki to me ra'ayin ka akan maudu'i mu na yau
maudu'i da abin da sa ne da mu garke ina so ne wannan ba Allah sai ya fi karfin ta ya fi karfin wannan matan saboda shi da ya saboda ya da ta da ta ma'ana cewa zai ya yi kiri
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka bamu ina jin mun kuma dauki wani daga Kaduna saboda mu ba kowa lokaci kadan kada wane ne a Kaduna
Kaduna kuna magana da Shagori Sabo daga kamar kuma Lagos Kaduna
to bismillah
hello
muna sa ran ka malam
Hello.
Muna saurin ka da ka kashe radio ka saurare mu a waya.
Yawwa to
bismillah.
To gaskiya abinda a ni kawai zan fada alheri ne.
To mun gode. To mun gode kwarai da gaske. Jama'a kuna za to bar mu kada zuwa jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wane ne a Yobe?
Kana magana da Sidi Yati Yako ne daga garin Fotiskum, jihar Yobe.
To bismillah.
To wuri wannan muhawara mun kalle shi kai tsaye, amma gaskiya ni muhawaran bai buge ni ba, saboda a duk su ba wanda ya tabo batun Afirka a ciki ko daya. Yawwa, dama ma shi Trump ɗin ya yi bayani a kan cewa in har ya zama shugaban ƙasar zai iya dakatar da yakin Ukraine. Kaga wannan ya nuna ya ɗan kada ita wannan mamatsamu. Yawwa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Bari mu je jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger?
Ina magana da Zakari ne a jamhuriyar Niger.
To Malam Zakariya, bismillah.
Lalle muhawara da aka yi na tsakanin shugabannin nan guda biyu, to muna fata tattauna abun alheri kuma sama ma abin da zai ciyar da nahiyar mu ta Afirka ci gaba a cikin ganin cewa su ne ƙarfin duniya da makamai a hannun su duka, shi ne fatan mu a wajensu.
To mun gode. Bar mu ɗauki kira ta ƙarshe daga jihar Niger. Wane ne a Niger?
Alhaji Yahaya Muhammad mai kuma mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To Alhaji Yahaya, duniya na sarinka.
To a gaskiya wannan tsari da gwamnatin Amerika suke gabatarwa ko kuma gidan talabijin akan muhawara na 'yan takara, wannan abun sha'awa ne. Shi ne muke fata mu ma kasashenmu na Afirka su ma su koyi da irin wannan, kuma da hakuri da sakamakon zaɓe, ko da an ƙara kada Donald Trump to yi hakuri kada ya irin zanga-zangan da ya yi, saboda ya taɓa kada mace Hillary Clinton. Muna fata ita ma wannan Kamala Harris ta kada shi domin ta rama ma 'yan uwarta, saboda haka demokuraɗiyyar Amerika ya yi kyau, abun ban sha'awa. Muna roƙon ƙasashen Afirka su koyi irin da wannan ƙasashen Afirka gaba ɗaya. Mun gode gidan rediyon Amerika. Mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kuma mai kujeru karamar hukumar Rafi.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji Yahaya Muhammad mai kujeru da kuma wannan kira muka zo ƙarshe. To da haka ne muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To baba, a takaice, mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ce ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican da ba su taɓa yin tuzali da juna ba sai a daren jiya Talata, inda suka fara tahuri magama a fafata muhawara da za ta kai su ga tunkarar juna a babban zaben ƙasa na 5 ga watan Nuwamba na wannan shekara da muke ciki idan Allah ya kai mu. Hare-hare ta sama da Isra'ila ta rika kaiwa cikin dare har zuwa ranar Laraba nan ya fada kan wata makarantar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kasance mafaka ga iyalan Falastina da aka daidaita da wasu gidaje biyu, inda mutane akalla 34 suka rasa rayukansu da ya hada da mata su 19 da yara, cewar hukumomi a yankin. Mummunan harin da aka kai da ranar kirkiri a yau Laraba ya fada kan makarantar yara maza ta Aljonin ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tsakiyar sansanin 'yan gudun hijira da Nusairat a Gaza. Ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 14 da raunata wasu akalla 18. Gwamnan ma'aikatan filin sauka da tashin jiragen sama na kasar Kenya da ke birnin Nairobi suka fara wani yajin aiki a yau Laraba domin nuna kin amincewarsu da wata yarjejeniya da gwamnatin kasar ta shirya kullawa da wasu masu zuba jari daga kasashen waje. Dakatar da aikin na kungiyar ma'aikatan filin jirgin sama na kasar ta Kenya ya haifar da tsaiko da masu soke tashi da shigowar fasinjoji cikin kasar.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe idan Allah kai mu da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan daren Mr. Dan Baba Yakubu makirin ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairi nan nasa, amin summa amin. Wassalam.